بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى السعيد بأبدان النجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا وقال أبو ذر يكفي من الدعاء ماء البر ما يكفي الطعام من الملء
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسائك سادوا وانا مسلاتي من البركة مسلاتي مدبو انا مقوفر قورا اتشكين غرل كفنا ايو يمتشن تلاتة لله ربا عشرن دبيو قوات الرجب الفرد هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو اير اريه تلاتن دأوكو wanda kuma yazo daidai da 12 ga watan 6 miladiya ta 2012 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafi mai suna Adda'u wad-Dawa ko Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i ash-shafi na Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wanda kuma wannan shine darasin mu na 5 a jerin gwanan darussanmu kuma na wannan masallaci mai albarka wannan shine 179 a wancan satin mun fara bayani game da hadisin Abu Huraira wanda Imam Muslim ya rawaito ba mu samu damar kammala sharhin hadisin ba lokaci ya kure don haka za mu dawo mu karasa abin da ya ragowa na sharhin wannan hadisi مالن يتي وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها وتهكنا شن حرام ينا لالا تكرفن الدعاء ينا لوننا الدعاء كما في صحيح مسلم كما يند حديث يزو أتكين صحيح مسلم من حديث أبي هريرة حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أيكي صلى الله عليه وسلم يتي يا أيها الناس يا قوم متاني إن الله طيب ألا ككاواني رب تتشيني لا يقبل إلا طيبة باياكار فروان أيكي سي أيكي مي كو أيكي مي ثبت وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين كما للي ألا تعالى يا أمر كمو مني دائرن أبن دا يا أمر كمان ذني دشي فقال ألا أيكي يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يا قوة النمان زني كتشدق داتا دان أبو بوا ما سكو masu tsafta, wa'malu saliha, kuma ku yi aiki na kwarai, inni bima ta'maluna alim, lalle ni masani ne game da abin da kuke aikatawa. Wa qala, haka kuma Allah ta'ala ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, ya ku waɗanda suka yi imani ku ci daga daɗaɗɗen abubuwa, kyawawan abubuwa da muka azurta ku da su. Thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safara ash'ata aghbara, sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambaci wani mutum yana tsawaita tafiya, ash'ata me biringitsatsa gashinsa, wato gashinsa abin nan biringitsatsa haka, aghbara wanda yake yayi kura, ya muddo yadahu ila sama, yana mika hannunsa zuwa sama, yana cewa ya rabbi ya rab, ya ubangiji ya ubangiji, wa mat'amuhu haram, alhalin abin da yake ci haramun yake ci, wa mashrabuhu haram, alhalin abin shansa haramun ne, wa malbasuhu haram, kuma tufa abin da yake sawa na tufa haramun ne, wa ghudhiya bil haram, kuma aka ciyar da shi haram, fa anna yustajabu lahu, to ta yaya za a ansa masa? Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a wannan hadisi na Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yana gaya mana cewa Allah ta'ala ya umarci manzanni da abin da ya umarci mu'mine, ya umarci mu'mine da abin da ya umarci manzanni da shi. Allah ya umarci manzanni da su ci daga abubuwan da suke masu tsafta, wato su ci abin da yake halal ne ba haram ba. Haka nan ya umarci manzanni, wato haka ne umarci mu'mine su ma su ci daga abin da yake halal ne, mai tsafta ne ba haramun ba. Ce kulu min at-tayyibati wa'malu saliha, wannan dangane da manzanni kenan. Su ma annabawa, su ma mu'mine, Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, Ubangiji ya umarce su da su ci daga abubuwan da suke halal. Sifar da take tare da shi sifa ce ta inkisarun nafs, sifa ce ta tawalu, sifa ce ta wanda yake cikin bukata. Ash'ata aghbara, wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita sallar istisqa, yakan fita mutadarri'an mutakhashi'an mutabazzilan, yakan fita da kaskantar da kai da ainihin halar tsoron Allah a cikin zuciyarsa, sannan kuma ba tare da yayi ado ba, wanda hay'a ce da take nuna al-istikana, wato take nuna cewa mutum ya karaya gaban ubangijinsa, sifa ce da take nuna da mutum baya tattare da girman kai, baya tattare da jin shi wani ne, shi wanda ya isa ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa rubba ash'ata aghbara zai ɗimrai ne madfu’in ala al’abuwab, au madfu’in bil abuwab, lau aqsama ala Allah la abarra. Sau tari za ka ga mutumin da yake kan shi haka birtsatsa haka, ga shi da ƙura, ga shi ya sa wasu ƙyallaye jikinsa, wato mokara, kayansa ba wani kaya ne na alfarma ba, madfu’in bil abuwab, ana ture shi a ƙofofi, wato duk ƙofar da ya je ko wani guri zai shiga ana tutture shi saboda ana ga kamar bai isa ba. Sai shi lau aqsama ala Allah la abarra, da zai yi rantsuwa ga Allah, zai yi rantsuwa ga Allah sai Allah ya kubutar da shi. Kaga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin bada sunansa sai ya ce rubba ash'ata aghbara zai timrai, ashe wannan ma yana daga cikin sifa da za ta sa Allah ta'ala ya tausaya masa ya karba addu'arsa. Kaga yana da wani dalili na biyu wanda shi ma zai sa karba addu'arsa. Sannan ya muddo yadahu ila sama, yana daga hannu sama, da shi ma daga hannu sama yana daga cikin adabin du'a, abinda ake so mai addu'a yayi yayin da yake addu'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allaha hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran kha'ibatayn, yastahi min rabbihi idza rafa'a min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran kha'ibatayn. Allah ta'ala mai karamci ne kuma mai kunya ne, yana jin kunyar bawansa yayin da zai daga hannunsa yana addu'a, kuma ya dawo da hannunsa wayam ba tare da komai ba, ba tare da ya samu abin da yake nema ba. Ubangiji yana kunyar bawa yayi masa haka. ashe kaga shi kansa daga hannu yana daga cikin asbab da yasa a karbi addu'ar mutum. Danganan daga hannu a addu'a zaka iya kasa wannan gida, wato hala din gida uku. Akwai inda shari'a ce a daga hannu, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu kamar addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake addu'ar istisqa, yana daga hannu yarfa'u yadai, ce rafa'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadai hatta yura bayadu al-tayf, yana daga hannunsa sama har a riƙa ganin wato hasken hamatarsa, wato farin hamatarsa. Kaga anan nassi ya zo akan cewa sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadai kana a qunut, du'a al-qunut, sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadai wa yarfa'u al-ma'mun aydihim, ma'muma su daga hannunsu. Kaga wannan ma ya zo cewa ana daga hannu, to da ire-iren da guraren da shari'a ta yi nassi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu. Akwai kuma inda shari'a ta nuna ba a daga hannu, in ka daga hannu a nan to ka zo da wani abin da yake sabanin shari'a, kamar lokacin da liman lokacin da mai huduba yake huduba, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yushiru bi usbu'i, da yatsansa yake nunawa, yake nuna ba hannayensa biyu yake abin nan ba. Wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a hudubarsa, ko kuma tsakanin wato ko kuma a cikin tahiyya, a cikin sujjada. Kaga ba za ka daga hannu ba, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ruwaito cewa a sujjada in yana addu'a yana daga hannu ba. Kaga duk waɗannan gurare ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'o'i a gurin, amma ba ruwaito cewa ya daga hannu ba. Akwai kuma gurin da ba a ce a daga ba, a ce ka a daga ba. Kaga nan al-aslu sai su shiga cikin hadisan da suka zo na daga hannu, kamar hadisin farko da muka faɗa, inna Allaha tahayyun karim yastahi min abdihi an yarfa yadayhi yad'uhu thumma yarudduhuma kha'ibatayn ko sifran kha'ibatayn. Saboda inda ba a ce a daga ba, ko kuma ba a ce ka a daga ba, to al'asul nan mutum zai iya dagawa yana da cikin adab na addu'a, kamar addu'a da take mutlaka ba a cikin sallah ba, ba kuma irin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar aka ga yayi ba. Kamar ka kai addu'a, kaga za ka iya daga hannunka ka kai addu'a, abinda dai bai inganta ba a hadisai, abinda hadisansa ba su inganta ba shine shafa fuska. Wannan shafa fuskar hadisan duk da suka zo masu rauni ne kwarai-kwarai da gaske, malamai sun yi bayani akan rauninsu sosai da gaske. Saboda haka wannan baya daga cikin adabu du'a. To kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yamuddu yadaihi, kaga yana da wani dalili na uku da zai sa a karba addu'arsa. Sannan yace, yana ce ya rab ya rab, kalmar ya rab ya rab akwai tawassuli da sunan da rububiyar Ubangiji, tawassuli da rububiyar Ubangiji, don mutum da yake tawassuli da rububiyarsa cewa Ubangiji kai ne Ubangiji na, kai ne ka isa, kai ne za ka yi, babu wanda ya isa ya hana abinda ka bayar, babu wanda ya isa ya bayar da abinda ka hana. Yadda da rububiyar Ubangiji da tawassuli da ita yana daga cikin abinda zai sa a karɓi addu'ar, kamar yadda Hassan, kamar yadda Ata ibn Abi Rabah yake cewa mutumin da zai maimaita ya rab ya rab wato har sau uku, to wannan za a ansa addu'arsa. Aka gaya wa Hassan al-Basri maganar Ata ibn Abi Rabah, yace ba ku karanta fadar Allah ba, inna na sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawm al-qiyamah innaka la tukhlifu al-mi'ad fastajaba lahum rabbuhum. Da suka yi tawassuli da rabbana 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 rabbana, sai Ubangiji ce fastajaba lahum rabbuhum, sai Ubangiji ya ansa musu. Saboda haka kiran sunan Ubangiji da tawassuli da sunayensa yayin addu'a yana daga cikin ada, kuma yana daga cikin abinda zai sa Allah ya karbi addu'ar mutum yayin da yake addu'a. To kaga shi ma wannan mutum yayi, kuma sannan kalmar ya rab ya rab tana nuna ilha, wato naciya, wanda shi ma ana son bawa ya zama mai naciya a wajen addu'a. Kaga kalmar ya rab ya rab tana nufin cewa mutumin nan ya naci wajen addu'a. Saboda kaga abubuwa guda hudu waɗanda kowane ɗaya daga cikinsu yana daga cikin asbab, wato sababbai ko dalilai da aka karba addu'ar bawa kaga ya cika su amma kuma sai ya zama da ya samu matsala addu'ar bata samu karbuwa ba shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata daga gaba a gaban a ci gaban bayanin sa yace wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram kaga gaba daya shi haram ne wato ta ko ina cin sa shan sa sutirar sa kuma an ciyar da shi da abin da ya nema haram zai nema sannan in zai wanda zai taimaka masa da haram zai taimaka masa wato shi wanda zai nema da kansa haram zai nema a wajen cin sa da shan sa in wani ne kuma zai nemi taimakon wanda zai bashi haram ne shine ma'anar wahu zai bil haram kuma aka ciyar da shi haram to in wani ne ya taimaka masa to ta hanyar haram za a taimake shi kaga haramun fi haram saboda gaba daya rayuwarsa ta zama ta ya gaba daya gina ta akan haram to annabi ce fa anna yustajabu lahu ta yaya za a ansa masa kaga an samu asbab ajabati du'a ga asbab na a samu addu'a ta karbu ga kuma mani'i abinda zai hana addu'a ta karbu sai ga da za a samu sabab sai kuma mani'i ya zo ya hana abin ya yiwu saboda haka kad yatakhallafu sabab li wujudi mani'i za a iya samun sabab shar'i sannan kuma a samu wani mani'i wanda zai hana sabab din ya aiki kamar matar da lokacin sallah ya riske ta kuma haila ya zo mata kaga ga sabab na ta yi sallah ga shi ya samu amma kuma ga mani'i ba za ta iya ba ko watan azumi ya kama kuma hailarta ta zo kaga ga sabab shine watan azumi ya kama ga kuma haila wanda mani'i wanda ita ce za ta yi shine zai yi rinjaye saboda haka dole ne ta haƙura to haka shi ma wannan ga shi ya yi abinda duk wato ya zo da duk abubuwan da mutum idan ya zo da su zai samu karbuwa addu'a za ta samu shiga amma kuma akwai wani cikas tare da shi akwai wata matsala ita ce kasancewar abincinsa ba na halal ba ne shi kaga babu mamaki idan mutum ya yi ta addu'a kuma ya ga an sa masa in ya kasance mutum ne wanda yaki halal yaki haram ne irin rayuwar mu ta yau yaki halal yaki haram ba abinda ya damu mutum shi da ya samu in ma ka ce yanzu halal kawai za ka tsaya ka ci to sai ka mutu ko wanda zai sai ka mutu da yunwa ka ce sai halal tsantsa gaskiya akwai matsala saboda haka dole ne a dan gaggauraya a taba wannan a taba wancan kaga irin wannan mutum ya kuma ya shiga cikin wata matsala yayi ta ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya mar ya rab shi yasa wasu wai dan su kauce ma wannan matsalar sai shi ya ce wa na imin addu'a wai to kai tunda mutumin kirki ne baka cin haram baka abin nan kai kai masa shi dai ya san yana da matsala shi ya je in shi ya nema ba za a bashi ba to bara ya yi dabara saboda haka kai tunda da ya kula kai baka cin haram ko baka da matsala zahiri dai da ya gani to da Allah ya yi masa addu'an nan to duk ɗaya ne tunda dai shi za a yi wa addu'ar shi zai samu abun ba kai ba mai addu'ar saboda haka ana nan dai matsala tana tare da shi in yana so karɓi addu'arsa to ya gyara abincinsa Abdullahi bin Sahal At-Tusturi Sahal ibn Abdullahi At-Tusturi yana cewa wanda ya kasance cinsa da shan sa halal ne tsawon kwana 40 to za a karba addu'arsa wato kai kwana 40 baka ci haram ba halal kake ci tsantsa to ka sa rai kai addu'a za a ansa wato wannan bisa hasashen sa kuma duk da dai takaita abun a kwana 40 duk bai taso ba almuhim dai abin da yake so ya ce ka zamana kana cin halal ko da yaushe to addu'ar ka za ta samu karbuwa haka Wahab ibn Munabbih yake faɗa yake cewa man sarrahu an yastajiba Allahu da'wata falyutib mat'ama wanda duk yake da sha'awar Allah ya karbi addu'ar sa to ya kyautata abincinsa ta hanyar ya ci halal in yayi haka to ya sa rai zai samu zai addu'ar sa za ta samu karbuwa saboda haka ashe kaga za a iya samun al-asbab sharadai na a karbi addu'a sun cika amma kuma a samu mani wani abu ya zo ya zama cikas, ya zama matsala, ya yi karfa-karfa addu’a ta ki karbuwa. Wanda kara Abdullahi ibn al-Imam Ahmad fi kitabin Zuhud li Abi, malai ce Abdullahi ibn Imam Ahmad ya ambata cikin littafin Zuhud na babansa. Ruwayar tana cikin littafin Zuhud ne na Abu Dawud. Abu Dawud Suleiman ibn al-Ash'ath al-Sijistani, wanda yake da littafin As-Sunan, wanda muke cewa a kullun rawahu Abu Dawud. Abu Dawud ɗaya daga cikin almajiran Imam Ahmad, wanda yana da masa'il da yawa, tambayoyi da yawa Imam Ahmad, yana da ruwayoyi da yake yi daga Imam Ahmad ibn Hanbal. Saboda wannan ruwaya tana cikin littafin Az-Zuhud na shi Abu Dawud, ba a cikin littafin Abdullahi dan Ahmad ba. A ciki yake cewa asaba bani Isra'ila bala'u, wani bala'i ya sauka ga bani Isra'il. Fa kharaju makharajan, sai suka fita can wata mafita. Fa auha Allahu azza wa jalla ila nabiyihim, sai Allah ya wahayi zuwa ga annabin su na wannan lokaci. An akhbirhum, ce ka gaya musu. Takhrujuna ila as-sa'id bi abdanin najisa, za ku fita can wani fili domin ku yi addu'a amma da dukkunan ku wanda suke cike da najasa. Wa tarfa'una ilayya kuffan kad safaktum biha ad-dima, ku daga min hannayenku waɗanda kuka zubar da jini da su. Wa mala'tum biha buyutakum min al-haram, kuka cika gidaddajinku da haram da waɗannan hannuwa naku. Al'ana, sai yanzu, hina shadda ghadabi alaykum, lokacin da fushina ya tsananta gare ku. Walan tazdadu minni illa bu'da, to ba abinda za ku karu da shi daga wajena sai nisa. Wannan ruwayar tana da rauni, zuwa ga Imam Ahmad din kansa, zuwa ga Abu Zardi. Ruwayar ba washi Imam Ahmad bane ya faɗa ka, an dingina ruwayar ne zuwa ga Abu Zar, to amma ruwayar bata inganta zuwa ga Abu Zar ba, domin ruwayar Bakar ibn Abdullahi al-Muzani an Abi Zar, akwai irsali Bakar ibn Abdullahi al-Muzani bai ga Abu Zar ba. Kuma koda ya inganta, wani yana daga cikin Isra'iliyat wanda ake faɗansu ba tare da an ƙaryata su ba ko an gaskata su, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadithu an bani Isra'ila wala haraj idha haddathakum bani Isra'il fala tukadzibuhum wala tusaddiquhum. To malamai sukan kawo su babin isti'nas, to ebekewa, ba wai babin ihtijaj ba, ba wai hujja ba, ya gama kawo hujjojin duk da zai kawo, tunda ya kawo hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam an gama magana. To nan babin isti'nasi ne, tunda babu wani abu da ya ci karo da wannan a Al-Qur'ani ko hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam tabbatacce, to za a iya fadarsa a babin isti'nasi. To shine abinda shi Ibn Qayyim ya ana. Wa qala Abu Dharr, yakfi min ad-du'a ma al-birr ma yakfi ta'am min al-milh. Wato ir addu'a kadan tare da aikin alkhairi za ta wadatar, kamar yanda gishiri zai wadatar da abinci mai yawa. Wato idan akwai aikin alkhairi tare da mutum, akwai aikin birri, aikin alkhairi, ayyukan da'a tare da mutum, to yana addu'a kadan ma zai yi sai ga biyan bukata, kamar yanda yawan abinci sai ga dan gishirin da za a zuba kuma ya wadatar ba ya da yawa, dan kadan ne. To haka shi ma aikin alkhairi yake tare da gabawa dangane da addu'arsa, in har ya zama na aikin alkhairinsa, in ya zama yana cikin ayyukan alkhairi, shike dan sai kaga wahala ya addu'a nan da nan sai kaga biyan bukata. Abinda yake nunawa cewa in har kana so ka zama wanda Allah ta'ala yake sauraron addu'arka lokacin da zaka yi addu'a, to ka zama mutumin da yake ainihin kyautata ayyukansa mai aikin da'a. Shi yasa yana daga cikin abinda malamai suke faɗa na asbabu ijabati du'a, tawassulu bil a'malis salihah, ayyukan da ka san kayi dan Allah, kayi tawassuli da wannan aikin da ka san kayi shi dan Allah, babu wani hazzi, babu wani rabo na duniya, babu wani rabo na san zuciya a ciki, kayi su ne dan Allah, khalisan liwajhillahil karim, shikenan sai ka tawassuli da wannan. Yana daga cikin asbab na a karbi addu'ar. Kun ga hadisin mutanen nan guda uku wanda su ne ashabun raqib a bisa tafsiri wanda yake ya tabbata inna ashabul kahfi war raqibi to ar-raqib din ashabul raqib su ne waɗannan mutane guda uku wanda suka shiga kogo wani dutse ya zo ya rufe su kowannen su daga ciki yayi addu'a da wani aiki da yayi dan Allah yayi addu'a da wani aiki da ya taba yi dan Allah da suka gama addu'a su ukun gaba ɗaya Allah ya bude musu ya kawar musu da wannan falalan dutse da ya rufe kofar kogon suka fita suka tafi abin su kaga sun yi tawassuli bil a'mal as-saliha haka ake so bawa yayi tawassuli da aikin sa da yayi na kware kamar yadda yazo a cikin hadisin Tirmidhi hadisin Imran ibn Husayn Nabi sallallahu alaihi wasallam yace iqra'ul Qur'an was'alu Allah bihi innahu yati qaumun yaqra'un al-Qur'an thumma yas'aluna bihi an-nas ku karanta Qur'ani ku roki Allah da karatun Qur'ani da kuke za a samu wanda za su rika karanta Qur'ani suna bara da shi to ku kanku yi haka in kun yi ba mutane za ku roka ba Allah za ku roka saboda haka kana karanta Qur'ani ka roki Allah bayan ka gama karatun Qur'ani kai tawassuli da abin da ka karanta na ayoyin al-Qur'ani wannan ba shine yake nuna a hado ayi taro ayi gangan ku a ce bari ayi sauka ayi addu'a wannan bid'a ce wannan ba shi da asali cewa ga wani abu ya zo ko muna da bukata to bari mu zo mu hadu har ma ka ji an ce mu yi sauka sai a dauko Qur'ani sai a karkasa kenan kuku 60 kowa ba shi izu daya sai a karanta kowa sai karanta izu daya sai a ce wa Allah an sauki Qur'ani ba wani kuma Qur'ani da aka sauki kowa izu daya ne aka yi saboda izu daya ne kawai kowa aikin sa aikin wadancan taran za a baka kai ka zama mai sauka ko aikin ka za a dauka ba wadancan ha kowa wa laysa lil insan illa ma sa'a saboda aikin ka inma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha kowa aikin sa saboda kun hadu ku 60 kun karanta izu daya to kowa ya karanta izu daya ba wata sauka ana ba ai sauka ba amma sai a ce wa Allah ai mun har hada masa mun hada wa Allah haka ya zama sauka wannan ba yi da asali kuma kowa to akan yayi aiki ya roki Allah da tawassuli da aikin sa saboda haka in zaka yi tawassuli sai ka karanta Qur'ani ba sai ka kira wasu ba me ya kira wasu aikin naka ne zaka yi tawassuli da shi me ya kira wannan da wani da wani in har so kuke koyo wa juna addu'a shikenan ka ga yan wanka ya dalibai ne za su yi jarabawa yan arji to da Allah kowa ya je aikin alkhairi yayi mana addu'a Allah ya sa jarabawa nan ta zo mana da sauki shikenan a rabu da haka wanda zai karatun Qur'ani yayi wanda zai kiyamul layli yayi wanda zai sadaka yayi kowa ya je yayi aikin da yake ganin ya fi masa sauki yayi ba tare da kun kayyade da sai ku hadu ku yi masafa a taro a hadu ko a rarraba alkur'ani ko a ce an yi sauka kaga anan an yi bid'a abinda ake nufi a karanta Qur'ani a roki Allah da shi ne kowa zai karanta Qur'ani zai iya tawassuli da shi yana daga cikin al'amalus salihah kamar yadda zaka yi raka'a guda biyu ka daga hannu ka yi addu'a da wannan raka'o'in guda biyu da kai kamar yadda zaka yi sadaka wannan sadakar taka da kai dan Allah abin nan ba wanda irin za a ce sai ka yanka bakin sa ba har gaya musu wani sifa kaga ba sadaka ba ce sadaka mai na ware da baki da ja da fari mai bambancin su a gurin Allah abinda zai bambanta su da wancan kawai ikhlasin wanda ya yi aikin wannan ya yi da ikhlasi wannan bai amma duk sanda ka ji ana cewa ana son a samu sa mai karyayyen ƙaho ko fari ko baki ko wani kala aka sa wasu sharuɗa to ana nufin akwai wani abu a ƙasa ba maganar sadaka ba ce a'a akwai wani horo da wani umarni da ake so a cika kaga wannan ba irin ta ake nufi ba baki alaikum kai sadaka wani ma bai san kai ba ka kirawo mahaucin gwarku cito ga kuɗi da Allah a je a sai sa a raba wa mutanen unguwa fakirai kuma ka ja bakinka ma kai shiru ba sai ka ce ni ba shikenan a rarraba wannan abin da shikenan an yi sadaka amma a sa maka sharadi saboda haka kaga ba dan Allah kai ba kayi ne da saboda wannan ya ce yi inda zai ce ba sa za ka yi ba rago sa ka dawo ragon in ya kara ka gaba ya ce raƙumi za ka in ya ce sa biyu za ka in ya ce sa ɗaya da ɗaya za ka dawo ka gaba ba Allah kake ba umarnin wani kake bi yanzu ba umarnin Allah ba to galibi muna hada addu'ar da wani saddabaru da wani camfe-camfe da ba shi da asali a musulunci shi yasa in ka dauki koyarwa musulunci sai ka tana da sauki tana da sauki wato yana daga cikin nizar addinin musulunci yana hada bawa da ubangijinsa kai tsaye to baya sanya wasu tiraka wasu abin nan wasu dutse tsakaninsa da wani ya ce shi ta sai ta hannunsa ne zaka samu isa zuwa ga ko zaka samu bukatar ka wajen Allah musulunci baya da wannan rayuwa ta dan adam da dan adam sai ga wani ya ce ba zai yi ka samu ka ganin wani ba sai ta hannun wani ko ba zai samu abin da kake so ba sai ka bi ta hannun wani ubangiji ba wannan yake ya salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'a falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun idan bayi suka tambaye game da ni ka ce kusa nake ujibu da'wata da'i idha da'a mai addu'a in ya mai roko in mai roko da addu'a in yayi zan ansa masa illa iyaka ni ma su ansa na wakiran su yi imani da ni shikenan kaga akwai sauki sai yasa in laifi kai Allah kawai zaka roka gafara ya gafarta maka wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba bukatar sai ka bi ta kan malamai sannan ka samu gafara kamar yadda yake a wasu addinai sai ka bi ta kan limaman addinan su ne za su baka certificate na an gafarta maka idan ba su baka ba to kana nan a mai laifi ba abinda za ka yi ka fita sai ka bi ta hannunsu su kuma daman sai ka cike fom ka yi rijista ka ba ka aje wani abu to kaga musulunci duk ba haka yake ba saboda haka in ka je in kana bin wani coci ne wanda yake da tsada haka zaka sai gafarar da tsada haka zaka sai gafarar da tsada tunda su ba a san caccanzawa kana nan ka ballacan ba zai yiwu ba to amma sai Allah ya zama ya sa musulunci da zama haka yake ba musulunci kai tsaye kawai zaka daga hannu wani ma bai san ka ka daga hannu ka roki Allah gafara ce Allah gafarta mun Allah ya ce na gafarta maka ba haka addu'a ma zaka roki Allah Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza in har ka cancanci ya baka babu da zai hana ya baka saboda babu bukatar wani ya zo ya tayawo da hankalinka ya ta sa maka wasu sharuɗa da wasu dokoki saboda shi ya mayar da abin neman kuɗi kai ma ka rika jin cewa ai duk wanda ma bai ban sa maka wannan sharuɗin ba to abin nashi ba da gaske bane su yasa su masu sa sharuɗin ko lokaci suke tsaura da sharuɗin sai ka fi yarda cewa da gasken ne kaje kana yi yana cewa ba haka ba ka samu matsala sai ka saki to sai ka fi yarda cewa a to wannan abin nashi da gaske ne shi yasa za ga irin waɗannan karkatattun malaman ba za su ka zo ka ce min addu'a ya ce to Allah ya biya ma bukatarka Allah ya sa abin da kake nema Allah ya baka a'a sai ya gaya maka cewa to za mu tashi za mu gaya wa Allah za mu yi sallah za mu karanta maka Qur'ani sauka kaza za mu ja maka tasbi ciki kaza to kai kuma in ka ji waɗannan sharuɗan sai ka fi bada yardar ka cewa eh lalle wannan zai aiki to ko me ne ma sai a bashi wancan kuma da bai kawo waɗannan sharuɗan ba sai ga kai wannan ina gaba abinda zan samu a wajensa to ba haka bane bawa ka kyautata alaƙarka da ubangiji ka roke shi kai tsaye ubangiji zai ansa maka na'am
faslun wadda'u min anfa'il adawiya wa huwa aduwul bala yudafi'uhu wa yu'alijuhu wa yamna'u nuzula wa yarfa'uhu aw yukhaffifuhu idha nazal وهو سلاح المؤمن كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وإماد الدين ونور السماوات والأرض وله مع البلاء ثلاث مقامات أحدهما أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء ويصاب به الأبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا الثالث أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه. وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني هذر من القدر لا يغني هذر من قدر والدعاء يمنع مما نزل ومما لم ينزل نعم والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجاني إلى يوم القيامة. وفيه أيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. وفيه أيضا من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في الأمر إلا البر وإن الرجل لا يكرم الرزق بالذنب يصيبه.
قال يا شيخ بدر شيء وفصل والدعاء من أنفع الأدوية. الدعاء أنا لقيت كم ما غنى ما سو أنفاني نسبة كسبة وهو عدو البلاء. الدعاء أبو كير أداوة شيء قبلائي يدافعه تنا تطول بلائي تنا تولين يادش دبلائي ويعالجه وتنا ماغا ننسى ويمنع نزوله كما الدعاء تنا هنا سوكر بلائي ويرفعه كو تأوكيشي تكودشي عند يسوكا أو يخففه إذا نزل كو كما تلقي مسا كيفي تلقي مسا ذابي تسسو تاشي عند يسوكا. وهو سلاح المؤمن كما الدعاء مكان المؤمنيشي كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. وتؤدعى مكام المؤمنيشي كما جيشك الدينيشي كما هسكن سميشي لكسا. ما لينا شو الدعاء من أنفع الأدوية. الدعاء تنا لك شكين ما غنغنا ما سو أمفاني ما تكهد جسكي wato wanda amfanin su ba kadan bane. Wa huwa aduwul bala, addu'a abokiyar adawa ce ta bala'i. Wato ba sa ga miciji da bala'i, wato ba shiri tsakanin su, adawa ce fafur. Yudafi'uhu addu'a da bala'i, addu'a za ta rika ture bala'i, ta rika tuttura bala'i. ويعالجه ترك ماغن تشيشي ويمنع نزوله تماهن سوكر بلائد ويرفعه كوبانيا سوكا تتوكي بلائد تقسد شي أو يخففه كوكما اتأدع ترقي مسا كيفي ترقي مسا ذاتي زمن تاسس سوتاشي إذا نزل إلينيا سوكا. كاكا كينان أشي الدعاء باقرما أمباني نيجل إتبا هنا دا أمباني غباوة. Shi yasa Allah ta'ala ya umarci bawa ya zama mai addu'a, ya rika addu'a, saboda ma ya kwadaitar da bawa wajen yayi addu'a, aka ce ibada ce. Saboda haka rika jin cewa gashi roƙon Allah kake yayi maka wani abu ko ya raba ka da wani abin damuwa, sannan kuma lalla kake samu a cikin wannan. Kaga wannan akwai zaburarwa na kai addu'a, wannan na daga cikin soyayya da Ubangiji yake bayan sa, abinda zai amfane su kuma bayan wannan ya kasa ba su lada a kansa. So amfana kuma sannan ya ba su lada a kansa. To duk abinda Allah ya kaddara na bala'i da zai sauka ga bawa ko zai sauka ga al'umma ko ga ƙasa, addu'a za ta yi maganin sa, ko dai ta hana wannan abun faruwa, ko ko in ya faru ayi addu'a Allah ya kawar da abin, ko kuma a'a ko da ba a kawar da shi ba a sassauta kaifin sa ya zama na yayi sauki. Dole yana daga cikin amfanin addu'a. وهو سلاح المؤمن. دعاء مكان المؤمن يكاو حديثا حاكم ده رويته اجكم مستدرك فكان ساتم منفدي دليل ده يسا يكي تيمس صحيح سبو ده شيمي للتاف يعني في انغنشي اجكم للتاف ده شو عيا داتي حديثي ريوا اوسكم بيداتي با انسا مو حديثي ده انغنت با يكاو سلومين بيسام ويا تاتي للتاف سبا ya sake nazarin sai rire shi gaba daya yayi wani bangare kimanin rubu'in littafin ya sake nazarin sa da bitarsa, Allah ya karbi ransa bai kammala sauran ba. Saboda haka aka samu hadisai wanda suke da dama wanda basu inganta ba a cikin littafin Mustadrak. Daga ciki akwai wannan hadisin bai inganta ba, hadisi ne wanda bai inganta ba, hadisi ne wanda yake maudu'i ne ma, wato hadisi ne bara gurbi dan jabu wanda bai tabbata ba. An gane ko? Riwayar Muhammad ibn al-Hasan ibn Abi Yazid al-Hamdani shi ya rawaito wannan hadisi daga Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn an abihi an annabi sallallahu alaihi wasallam an abihi an jaddihi, wato daga babansa Muhammad ibn Ali, sannan kuma daga kakansa Ali ibn Abi Talib. Wannan hadisi bai inganta ba. Na farko akwai inqita'i a ciki, na biyu kuma shi wannan mutum Muhammad ibn al-Hasan ibn Abi Yazid al-Hamdani matruk ne, malamai ma sun tuhume shi da ƙarya, sai yana ƙarya kamar Ibn Ma'in da Abu Dawud sun tuhumi shi wannan mai ruwaya daga Ja'far ibn Muhammad cewa maƙaryaci ne. Abinda ya faru shi hakim ya zace shi Muhammad ibn al-Hasan ne at-Til, akwai wani sunan shi Muhammad ibn al-Hasan at-Til, sai ya zace wannan Muhammad ibn al-Hasan din da yake cikin isnadin sa shine wannan at-Til saduk ne, karbabbe ne a gurin malamai, sai ya zace cewa shine saboda sunan ya kusa kama, sai dai wannan ana masa laƙabi da at-Til shi karbabban, shi kuma wancan shine Ibn Abi Yazid al-Hamdani, shi wancan ba Hamdani bane, shi kuma Hamdani ne, sannan shi wancan baya daga cikin wato malaman sa Ja'far ibn Muhammad Ja'far as-Sadiq, baya cikin malaman sa. Saboda haka hadisin shi hakim ya zato wani mutum da yake cikin isnadin karbabbe ne, alhalin ba wanda yake zato bane, to nan ne aka samu wahamin. Saboda haka sai ya inganta shi, daga baya kuma malamai suka yi tambihi cewa ba haka bane, hadisin bai inganta ba. Akwai hadisin Jabir da yazo addu'a silahul mu'min, shi ma bai inganta ba. Saboda haka babu wani hadisi da ya inganta marfu'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo da wannan lafazin addu'a makamin mu'min. Almana yawan fada Annabi ya ce addu'a makamin mu'min, na'am makamin mu'mini ce, amma ba wai hadisi bane. Akwai maganar Fudail ibn Iyad, Fudail ibn Iyad ɗaya daga cikin magabata, akwai magana su tana nan a Silafi, ya rawaito ta a cikin littafin sa At-Tuyuriyat, a ciki ya inganta. Fudail ibn Iyad ya ce addu'a silahul mu'min wa sabru silahul mu'min ولو صبر العلماء لما تمندل به هؤلاء الملوك لما تمندل بهم هؤلاء الملوك ce addu'a makamin mu'mini ce, hakuri makamin mu'mini ce, da a ce malamai sun yi hakuri, to da waɗannan shugabannin basu mayar da su hankici ba. To wannan ya tabbata daga Al-Fudail ibn Iyad, amma bai tabbata marfu'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, haka wannan hadisin bai inganta ba. Kasancewar makami ce ta mumini, na'am makami ce, tunda da ita zaka yaki bala'i, a fahimci bambanci tsakanin ma'ana ta zama daidai da kuma kace Annabi ya faɗi wannan lafazin. An gane ko? Ba duk abin da ka faɗe shi yake daidai ba kuma kace wannan lafazin Annabi ya faɗe shi, akwai bambanci. Saboda haka mun ce ma'anar ma'ana ce mai kyau kace addu'a makami, amma kakka ce manzo Allah ya ce addu'a makami mumini. An gane? Walahu ma'al bala'i thalathu maqamat, addu'a na da makami guda uku tare da bala'i, to matsayi guda uku gare ta dangane da alaƙar ta da bala'i, da wata jarraba da za ta sauka, sawa'un ta shafi mutum ne shi kadai ko ta shafi al'umma duka, to akwai matsayi guda uku da addu'a take da ita dangane da wannan bala'i. Ahaduha an yakuna aqwa min al-bala'i fa yadfa'u, makami na farko ko matsayi na farko idan addu'ar ta bi bala'in karfi, saboda haka sai ta hankala bala'in. Addu'a ta zo tafi bala'in da ya zo sauka karfi, sai ta hankali bala'in. Saboda haka ya danganta da waye zai addu'a, idan ta fita daga masu karfin imani sai ta zo da karfi, ta fita daga masu raunin imani sai ta zo da rauni. An yakuna ad'afa min al-bala, ko kuma addu'ar wannan shine matsayi na biyu, ko kuma addu'a ta zamba ta kai bala'in karfi ba, bala'in ya fi ta karfi, fa yaqwa 'alayha al-bala, bala'in ya zama ya fi ta karfi, fa yusabu bihi al-'abd, sai abinda Allah ya kaddara ko ya so faruwar shi ga bawa sai ya same shi. sai da addu'ar da kuma zai yi ba za ta fada haka ba za ta fi banza ba walakin yukhaffifuhu sai da addu'ar kuma za ta rage zafin bala'i ila yadda Allah ta'ala da can ya so ya saukar wa da bawa yafi abin da ya same shi ba lalle bawa ya fahimci wannan ba sai ga cewa ai bai ci nasara ba kuma haka bane addu'a ta yi amfani sai dai shine watakila bai faɗa ko bai sani ba saboda haka sau da yawa za ka ce abin ai ya zo da sauki to addu'a takan yi tasiri a nan gashi ne ba abin ba a samu biyan bukata 100% ba amma kuma an rage zafin abin watakila ba don wannan addu'a ba yadda abin zai zo sai ya baka tsanani sai ya baka tsanani wa in kana da'ifan ko da addu'ar mai rauni ce amma za ta yi amfani wajen ta wato sassauta zafin shi wannan bala'i الثالث مثلا ينأكو أن يتقاوم زما سوى تترجيا دبلاء عند الدعاء تترجيا كذلك نن واتو قوانا دكارفون وكما دك دي أمسعي إيسوكي أمتاكي إيسوكي وانا بيئي توري الدعاء بتئي توري بلائي ببلائي بيئي سامو قوفا ياتول الدعاء يا فاتوبا ويمنأ كل واحد منهما صاحبه قوانا يحانا dan uwansa aikin sa to haka addu'a take ko dai tayi karfi tayi nasara kai nasara ka samu abin ko raba ka da abin kwata kwata ko kuma tayi rauni ka samu abin haf haf rabi rabi ko kuma ya zama da addu'ar su yi ta kokowa da bala'i bala'in bai sauka ba kuma bai koma ba ya zama da ya talijani kamar yadda yake cikin hadisin da zai zo shine malai kawo wa qadrawa al-hakim fi sahihihi ya kuma koma dai littafin hakim har yanzu dai hadisi yana cikin littafin hakim yana cikin littafin at-tabarani kitab ad-du'a na tabarani kamar yadda yake cikin musnadna al-bazzar hadisi ne daga aisha qalat qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yughni hadarun min qadar al-hadar takakon san ba za ta hana faruwar kaddara kake takakon san abinda aka kaddara sai ya faru wa du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil addu'a na da amfani ga abinda ya sauka da kuma wanda ma bai sauka ba wa innal bala'a la yanzil kuma lalle bala'i zai zo sauka fa yalqahu du'a addu'a da cikaro da wannan bala'in fa ya'talijani ila min qiyama su ta kuko har zuwa tashin kiyama wannan hadisi mai rauni ne kwarai da gaske dhaifun ne jiddan shi ba inganta ba a cikin sanadin sa akwai Ibrahim ibn Husayn a ɗaya sanadin kuma sanadin sa guda biyu ne akwai ɗaya kuma akwai Zakariya wanda shi ma an yi ijma'i akan raunin sa saboda hadisin bai inganta ba لا يغني حذر من قدر قل لا ينفع حذر من قدر wannan jumlar ta tabbata daga cikin maganar Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas ya faɗi haka yake cewa la yughni hadarun min qadar abinda Allah ya kaddara takakon san ba za ta hana faruwar sa ba wannan ya tabbata a maganar Abdullahi dan Abbas kamar yadda shi Hakim bin Yarwatu daga Abdullahi dan Abbas wannan qadar din shine ya tabbata daga abinda Abdullahi dan Abbas الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل wannan shi ma ya tabbata kamar yadda zamu gani shi a hadisin Abdullahi dan Umar wannan shi ma wannan gabar wad'a yanfa mimma nazala wa mimma lam yanzil addu'a na da amfani ga abin da ya sauka da wanda bai sauka ba shi ma wannan ya tabbata kamar yadda zamu gani a hadisin dan Umar wanda hasanun ne ligairi wa innal bala'a la yanzil fa yalqahu du'a fa yartajilan ila al-qiyama wannan yana cikin a sashin da bai da bashi da abinda ya tabbatar da shi abinda wannan hadisi da hadisin gaba hadisin Abdullahi dan Umar da shine yake cewa addu'a yanfa mimma nazal wa mimma lam yanzil addu'a na da amfani ga abinda ya sauka da wanda ma bai sauka ba wato bala'in da ya riga ya sauka addu'a za ta yi amfani wajen a dauke muku shi ko kuma wanda bai sauka ba addu'a za ta yi amfani wajen ko a dai a raba ku da abin kada ya sauka ko kuma yanzu ya sauka ya zo da sauki ce fa alaikum ibadallahi bid du'a don haka na hore ku ya ku bayin Allah da yin addu'a. Saboda wannan hadisi hasanun lil ghairi, yana da shawahid da suka tabbatar da shi. Abinda yake cewa dai addu'a dai yana da amfani a kowane yanayi, kowane hali. Saboda haka mutum zai yi addu'a, sawa'un abinda zai yi wa addu'ar, zai roƙa bala'in da zai roƙi Allah ya raba shi da shi, ya riga ya same shi ko bai same shi ba, amma yana jin tsoron kada abin ya faru, zai yi addu'a, kuma addu'ar za ta yi amfani kamar yadda malam yayi mana bayanin yadda amfanin zai kasance, ko a raba kada abin tun kafin ya faru, ko kuma a'a in ya faru din ma yazo a dauke maka shi, ko kuma yazo da sauki. Kaga dai duk tana da amfani, sawa'un abin ya sauka ko bai sauka ba. A hadisin a cikin dai musnad na a cikin musadrak dai na Hakim, yana da cikin littafin Hakim har yanzu, hadisin Sauban, la yaruddu al-qadra illa ad-du'a wa la yazidu fil 'umri illa al-birr. To babu abinda yake mayar da kaddara sai addu'a. Wa la yazidu fil 'umri illa al-birr, babu abinda yake karawa mutum tsawon rayuwa face aikin da aikin biyayya, aikin alkhairi. Wa inna ar-rajula la yukhramu ar-rizqa bidh-dhanbi yusibuhu, kuma ana iya hana bawa arziki saboda wani laifin da yayi. Wannan hadisi hadisin Salman, hadisin Sauban shi ma akwai rauni a isnadin sa. Akwai hadisin Salman shi ma haka yake, la yaruddu al-qada illa ad-du'a wa la yazidu fil 'umri illa al-birr, wa la yazidu fil 'umri illa al-birr. Da wanda hadisin Salman da hadisin Sauban za su haɗu su tashi juna ya zama hasan li ghairihi, in banda ƙarshen hadisin wa inna ar-rajula la yuhramu ar-rizqa bidh-dhanbi yusibuhu, wannan shine bai da abin da zai karfafe shi daga cikin hadisai, don haka zai ci gaba da zama a mai rauni. Saboda haka hadisin la yaruddu al-qadra illa ad-du'a wa la yazidu fil 'umri illa al-birr iya nan ya inganta. Rabin hadisin kuma wa inna ar-rajula la yuhramu zuwa ƙarshe, wannan kuma yana nan a mai rauninsa. An gane ku? Saboda haka la yaruddu al-qadra illa ad-du'a, wannan shine dalilin da yasa Ibn al-Qayyim ya kawo hadisin kuma ya tabbata ya inganta. Shine la yaruddu al-qadra illa ad-du'a, ba abinda yake mai da kaddara. Kaddara shine abinda aka riga aka rubuta zai samu bawa. To babu abinda zai sa a canza masa wannan sai addu'a. Wanda ya rubuta nan shine Allah. Shi ya kaddara abun. Kuma yana da cikakken iko. Ya ce ya fasa. Wannan shine kamala. Ka kaddara abu, ka ce za ka yi abu, kuma daga baya ka ce ka fasa, saboda ka ga cewa yanzu ya kamata ka fasa din. Saboda haka mulkin sa ya so, haka ganin damansa ta so. Dan Allah ce yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Jumlar littafin da ake rubuta komai da komai yana gurin Allah, na Ubangiji ne. Saboda haka yamhu Allahu ma yasha, yana shafe abin da ya ga dama ya shafe, wa yuthbit, ya kuma tabbatar da wanda ya ga dama ya tabbatar, wato ya bar wanda yake so ya bari, shafe wanda yake so ya shafe. Saboda haka abun abu ɗaya yake. Wasu malamai sun takaita wannan akan ayoyin hukunce-hukunce na shari'a, ce yana tabbatar da wani hukunci yana shafe wani hukunci. To amma lafazin babu baya da wani dalilin da yake nuna ya takaita akan hukunce-hukuncen shari'a ne. Sauraka komai ma zai shiga ciki na aikin Allah. Sauraka Allah shine mai iko, shine komai yake a hannunsa. Yana da dama ya rubuta abu, yana da dama ya canza in ya ga dama. Wannan kuma yana da cikin kamala ta iko. Kamala ta ikonsa ba ta waya bace. Abinda ba zai yiwu ba, ko ba za a yadda a jingina Ubangiji ba, a ce abin ya fi ƙarfin Ubangiji ne shi yasa ya shafe. A'a, mashi'arsa ce haka ya ga dama. Wannan kuma kamala ce ta mulkinsa, ko a ce a wani abu ya faru ga Ubangiji, ya faru ba tare da sanin Ubangiji ba, ce Allah bai san zai faru ba ko ya faru, ko kuwa a ce a Allah bai san abin haka zai kasance ba sai daga baya ya gane, ce a to ashe abin haka zai, to ya fasa. Wannan duk nakasa ce, tawaya ce, ba a jingina Ubangiji. Don haka Ubangiji yana tabbatar da abin da ya so ya shafa abin. Shi yasa za ka ga Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umar suna addu'a. Cikin addu'o'in da aka ruwaito daga gare su, ce Allahumma in kunta katabtani shaqiyan famhuhu wa waktubni sa'ida. Ya Ubangiji, in ka rubuta ni da shaqiyi ne, wato wanda yake ba shi da rabo a lahira, ka goge ka rubuta ni in zama sa'idi, in zama mai rabo a lahira. Suna irin wannan addu'a. saboda haka ashe kaga ubangiji yana iya rubuta abu kuma ya ya shafi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yazidu fil umri illa bir babu abin da yake karawa mutum tsawon rayuwa sai yawan da yawan aiki alkhairi anan akwai tirjiya da wasu malamai suka yi na cewa ba zai yiwu ba abinda aka rubuta maka a kara suka ce saboda Allah idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khiruna la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun idan ajalun su yazo ba za a jinkirta su ba ba za a gaggauta musu abinda ba kuma za a jinkirta musu idza jaa ajaluha la yu'akhkharu in ajalallahi idza ajala idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun ajalin Allah in yazo ba a jinkirta shi walan yu'ajjil Allah nafsan idza jaa ajaluha Allah baya jinkirta wala idan ajalin ta yazo wasu suka kafe saboda wannan suka ce in ajalin mutun yayi kawai sai ya tafi ba maganar dan yayi ayyukan alheri a kara masa yawan ajalin sa to kuma ga wasu hadisai sun ce wala yazidu fil umri bal ma aya ta ce wala yu'ammaru min mu'ammarin wala yanqusu min umrihi illa fi kitab wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wala yanqusu min umrihi illa fi kitab in dhalika 'ala Allah yasir to babu wani mai tsawon rai da zai yi tsawon rai ko wanda za a rage masa daga rayuwarsa face wanda yana cikin littafi lalle Allah inna dhalika 'ala Allah yasir lalle wannan abu ne mai sauki ga ubangiji aya ta nuna akwai wanda zai yi tsawon rai akwai wanda kuma za a rage masa wala yanqusu min umri al-mu'ammari wanda shi mai tsawon rai kuma a rage masa maimakon yayi tsawon sai a rage masa duk wannan Allah yana yin abin da ya ga dama to kuma gashi hadisi nan ma yazo wala yazidu fil umri illa albir annabi sallallahu alaihi wasallam yana fara cikin sahihaini man sarrahu an yubsa lahu fi rizqihi wa yunsa lahu wa yunsa lahu fi ajali falyasil rahima duk wanda yake so Allah ta'ala ya kara masa yalwa ya yubka masa arzikinsa shimfida masa arzikinsa sannan kuma ya kara masa tsawon ransa ya jinkirta masa a ajalinsa annabi ya ce to ya sada zumuncinsa kaga shi sada zumunci da ainihin aikin da'a yana sa mutum ya tsawon rai to nan dai dogon bayani ne gashi kuma an daga mun jankati saboda haka sai dai mu dakata insha Allah sati na gaba sai mu dora akan wannan hadisi da za mu yi magana akan abinda wannan hadisai suke nufi da kuma abinda waɗancan ayoyi da muka karanta na cewa Allah ba zai jinkirta wa mutum ba idan ajalinsa ya zo su kuma me suke nufi Allah ta'ala ya sa mu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in
alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in wannan wani dan uwa ne yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace malam mun kasance a cikin akidar Shi'a tsawon shekara 15 masu yawa a tsawon shekaru 15 ko masu yawa har zuwa watan February Allah ya taimake mu muka batta yace a sakamakon wata fatawa da Sheikh Ja'far Margayi Allah ya ji kansa da rahama ya bada da sauraron wani kaset na Sheikh Abubakar Gumi Allah ya ji kansa da rahama a kan kyakkyawar ibadar musulmi ya ce to malam mun kasance mun yi wata irin sallah ta jana'iza yayin da aka yi mana mutuwa amma bayan haka na ga sunna wato ba haka sunna suke yi ba yaya ake yin sallar jana'iza a sunna kuma mun kasance a cikin ramadan ko ya ce na kasance a cikin ramadan ba ko ba ma yin sallar asham a cikin jam'i amma na ji Sheikh Ja'far Margayi Allah ya ji kansa yana cewa yin jam'i ta asham a cikin ramadan ya fi lafiya da yin mutum daya me ya gaskiyar al'amarin domin ga ramadan yana zuwa kuma wannan shine ramadan dina na farko a cikin sunna ina son malam da sauran musulmi su taya ni da addu'a da sauran yan uwana Allah ya tsare mu da yin Shi'a ce amin ko bin wata gurɓatacciyar aƙida amin wadda ita ce dai takardar da shi wadda ɗan uwa namu ya rubuto wanda za mu taya shi murna
da Allah ta'ala ya tsamo shi ko utar da shi ya raba shi da wannan akida wacce take da wato wani mugun dafi. Allah ya kubutar da shi tun bai je ya samu ya gamu da ubangijin sa a cikin wannan munar akida ta zagin bayan Allah. Kuma wannan yana nuna tasirin wato shi ita da'awa da sunna. Wani abun ba lalle ne lokacin da ka aka yi shi lokacin zai tasiri ba, sai bayan wani wasu shekaru ka duba ya ji karatukan Sheikh Ja'far Mahmud Adam da Sheikh Abubakar Mahmud bin Allah ya ji kansu da rahama, wanda sun yi su tuni ba sa taɓa tunanin cewa wannan karatun zai fito da wata shi'a da ya yi shekara 15 a cikin shekara 15 ba kaɗan ba ne. Aga ya isa ya mutum ya dafe ya narki a cikin abu, amma Allah ta'ala da ya so shi da rahama ya so shi da ni'imarsa sai ya fitar da shi. Allah ya ba su ladan. Sannan maganar da ya yi ta sallar jana'iza, ina ga tunda har yana shiga gurin da ake karatu abu ne mai sauki ya fahimce ta. Galibi irin wannan ba zai yi a cikin ƙanƙanin lokaci ka gaya mu, amma dai a takaice abinda za a gaya maka, sallar jana'iza farilla ce ta kifaya. Idan musulmi ya mutu to dole ne a yi masa sallar jana'iza, dole a samu wasu su yi masa sallar jana'iza, wato ba kowa da kowa yake wajibi a kansa ba, amma in aka bari ba a yi ba gaba ɗaya to kowa yana da laifi, kowa yana da laifi, saboda haka dole a yi masa sallar jana'iza. Ana so idan aka zo yi masa sallar jana'iza zai yi a yi sahu uku, wato a rabu a yi sahu uku, sannan kuma limami idan namiji ne zai tsaya daidai kansa, idan kuma mace ce zai tsaya daidai tsakiyarta. Ba sharaɗi ba ne sai fuskar ta kalli gabas, fuskar mamacin, ka san wasu aka kawo sai a yi ta tattaɓa waye ina fuskar sa, ba sharaɗi ba ne, kai dai ka kalla kai da za ka yi sallar, amma shi ba sharaɗi ba ne. Sai kuma sallar ga mamaci addu'a ce, sallar mamaci da ake yi masa addu'a ce ake yi masa, shi yasa ma ba ruku'u ba sujjada, na addu'a ce. Saboda haka ana yi mata alwala kamar yadda ake yi wa sallah da ake yi salloli biyar ko na nafilu alwala, sannan za a yi kabbarori guda hudu. Sunna ta yadda a yi biyar a yi shida har zuwa tara, sunna duk ta yadda, amma dai mafi yawancin ruwayoyi sun zo da batun hudu ne, saboda haka in an takaita akan hudun ya yi, in kuma wani ya ga za a kara masa saboda wani matsayi da yake da shi aka kara ya zama biyar, to babu komai, ba a yi laifi ba, in ma kara shida ba a yi laifi ba, duk wannan ya tabbata a cikin sunna. Amma dai mafi yawa sallolin manzon Allah mafi yawan su hudun yayi, aka kabbara farko zai karanta Fatiha da sura, Fatiha da sura, sai ya karanta Fatiha ba sura, zai karanta Fatiha da sura kamar yadda ya tabbata a cikin sunna. Sannan kabbara ta biyu idan yayi zai yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kabbara ta uku zai addu'a, sannan kabbara ta hudu sai ya sallama. Wannan shine sallar jana'iza a takaici. Maganar sallar asham, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar asham da sahabbansa jam'an, wato a cikin jami'i, ya yi kwana ɗaya, ya yi kwana biyu, ya yi kwana uku, ya yi hudu, kwana uku a nan hudu sahabbai suka taru suna jiran ya fito, sai ya fitowa suka yi ta gyaran murya don ya ji cewa fa sun hadu, don an cika fiye da kwanakin farko, saboda duk wanda ya ji labari tunda ba shela aka yi ba, ba sanarwa aka yi, aka ce za mu fara jam'i a masallacin nan ba, kawai labari ne wannan ya ji sai ya zo, sai aka cika fiye da da, sai Annabi ya fitowa, da yake fitowa kashe gari sai yake ce wa sahabbai je duk abinda kuke ina ji, abinda ya hana ni in fito kada a farlanta muku kuma zo ta zama muku matsala, ku kasa, na ji tsoron kada a farlanta ni fashitu an tufrada alaikum, na ji tsoron kada a farlanta muku, domin in muka ci gaba da yi ba mamaki wahayi ya sauka, lokacin wahayi yana sauka, wahayi ya sauka tunda dai jama'a ma suna jin dadin sallar nan kawai ta zama dole. To shi ko Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama azizun alaihi ma anittum, duk abinda zai wahalar da mu baya san shi, saboda haka sai ya ki zuwa ya ki fitowa. Kaga anan ya nuna mana yin ta a cikin jam'i ya halatta,
abinda ya hana shi fito kada a farlanta. Shi yasa lokacin da ya bar duniya kaga an wahayi ya kare, babu magana a farlanta. Sahabbai sun ci gaba da yin ta daidai ku, kowa shi kadai yayi. Lokacin da wata rana sayyidina Umar ya shigo masallaci ya ga wancan yana yi, wancan yana, wancan yana yi, sai ce a to a hadu mana. Sai ya sa musu Ubay ibn Ka'ab sai ya ci gaba da yin musu sallah. An gane ko? Saboda kaga haduwar ayi jam'in sunna ce dama. Ba sayyidina Umar ne ya kirkiro ta ba, sai dai shine farkon wanda ya fara tara su kuma bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa yake mata ni'matul bid'atu hadhihi. Shi ma dalla da wannan abun da na fara da ba riga ni ba. Shine in bid'a su ce to gashi sayyidina Umar yayi bid'a hasana. Shi his bid'a hasana. Sallar jam'in ne ba a taba yi ba a zamanin manzo Allah ko an taba yi? An taba yi. To kaga ashe ba bid'a shar'iyya yake magana ba. An gane ko? Ba a shari'ance ba, a harshen luga ne. Kalmar bid'a a harshen luga tana nufin abinda ba wani bai riga ka ba, kuma ba da ya riga sayyidina Umar. Don haka yana da ya halatta gare shi, yana da yanci ya kira abun bid'a, amma lugatan ba shar'an ba. Shar'an ba shi ya fara yin sallar jam'i, sallar asham a jam'i ba manzo Allah ne ya fara. Ko ya faɗi dalilin da yasa ya ki ci gaba dan gudun ka a farlanta musu. Ba wai dan bai halatta ba, ba wai dan haramun ba ne, ba wai dan ba kyau ba. A dan kada a farlanta musu. To yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah, sayyidina Umar ba wahayi yake masa ba, ba wanda yake wahayi bare a ce an shar addini ya gama cika, shikenan matsalar ta tafi. An gane ko? To shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta cikin jami. Abinda wasu malamai suke cewa sallar asha ita ma sallar nafila ce. Sallar nafila kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi ta a gida yafi a yi ta a masallaci. Afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba. Sallar da tafi kowace falala ta mutum ce wacce zai a gidansa in ba tafarilla. Tafarilla idan sai a masallaci cikin jam'i ta filada. Saboda sallar asham ta shiga nan, ita ma nafila ce tunda ba maktuba ba ce. Abinda annabi ya ware shine al-maktuba. Shi yasa Imam Malik yake cewa mutum ya yi ta a gidansa a adalu, kamar yadda yake cikin littafin al-hawadis, al-bid'a wal-hawadis na Abu Bakar al-Fardushi. Shi ya yi ta a gida shi ya fi zama a mafi soyuwa a adalu wa ahabbu ilayya. To kaga wannan ga wanda yake da karfin gwiwar zai tashi yayi, sannan yake da isasshen karatun alqur'anin da zai yi ta abin nan. Wataƙila in ya zauna shi kadai a gida ba lalle ne ba kowa ne zai zauna shi kadai a gida yayi ba, amma in ya je masallaci zai samu nishadi, saboda zai ga dan uwansa sana shuddu azzaka bi akhika, sai kara karfi ga dan uwansa kusa da shi ko. Sannan ga limami mai zaƙin murya da daɗin karatu, wannan sai ƙara masa ƙaimi sai ka gena. Amma in ya zauna gida sai ya bacci, ko da ya fara raka bi sai ta fara gengedi. To ga wanda yake haka tsa abinda ɗinsa yake, kaga ya zo masallaci ya fi masa, tunda ya zauna gida ba yi zai ba, ko ba zai wani abin kiki. To ya zo masallaci a yi da shi ya fi. Wanda kuma mahaddaci ne kuma daman can a wannan fagen ba dama ne. Ya saba qiyamul layl, ba wai ramadan ne yasa shi qiyamul layl ba, kawai dai ramadan din yanzu ya kara masa ƙaimi ne, kuma gashi yana da karatun qur'ani, ko da baya da karatun qur'ani da yawa ma ai ba lalle yafi bane ya maimaita, ba laifi bane dan ya ta maimaita. Saboda haka wannan in ya a gidansa ba wani abu. Wannan dai ita shine abin da yake akwai a sunnanci. Wannan kuma yace malam akwai masu fassara wa guziya bil haram, cewa yayi guziri da haram, yaya abin yake? Wato wa guziya wa guzira ko ce guziri guziya? To kaga ba alaka. Larabci ba algiza ba shine guziri da larabci ba. Guziri azzat sunan shi, wata zawwadu fa inna khayral zadi taqwa. Saboda ba ta akai wata zawwada ba. To shi kaga anan kawai ya bi wato amsa aman kalman ne, ya bi muryar karkarin wa guziya, sai yaje ya kusa ya fi kama da guziri. Kawai sai kawai ya fassara kamar masu cewa wa qaba daga kana qaba qausain, maganin qaba to wace wa kana qaba qausain ko kam tarira, maganin harbin kunama. Haka shi sautin yake bi ce ya khuruju min bayni sul bi wa tara'i, ce maganin haihuwa dan ya fado sulub, ya khuruju min bayni sulub, ya sautin kawai yake bi ana. to wannan dai kaso kawai muyi magana tunda kaji fasara yadda take ai kaga shikenan ma ba sai ka ka rubuto ba wannan yace to yaya kuma idan yana yaro ne karami aka ciyar da shi da haram shi ma zai shiga cikin haba yaro karami an dauke masa alƙalami ya za a sa shi ciki asa annabi ya ce an dauke alƙalami ga yaro har sai ya balaga saboda haka in yana yaro alfikin yana kan iyayensa shi baya kansa wannan kuma yace idan mutum yana yi wa boka matsafi ɗan hidindimu ya aike shi nan ya aike shi can har ma yakan aike shi a masallaci ya dubo masa wasu mutane ya gani ko sun zo sallah ko ba su zo ba irin an ba su doka cewa ba a so su zo sallah to da kaga shi ne zai sa ido in sun zo sallah gobe su koma a ce to kun karya sai kun kawo wani abu an sake kulla wani to wai shi ne tambayar sa nan bokan yana biyansa abinda yake karba ya ci ya ci haram ko ya ci halal ya za a ci halal ya za a ci halal kudin boka ya haramun ne kuma gashi ma kai taya shi aikin kake ko haka nan aikin banza ba kai masa komai ba haka kawai ka san boka ne ya kira ka ya baka haramun kaka karba sunan hulwanul kahin da annabi ya hana a ci da samanul baghi kudin karuwanci karuwanci ba ta sana'a sai karuwanci kira ka ta baka ta ce ta taimaka maka da wannan ka je ka cika ci haram haka nan boka ka san boka ne ba shi da wata sana'a da ma yana da wata sana'a ce amma yana dan sirkawa da bokanci to sai ka karba tunda yana da wata sana'a mai kyau amma in wannan ka sani ita ce sana'a to bare kuma kai da kai ake harkar kuma sannan ka ci halal haka kai ma bokan ne ya kamata ka daina ka tuba ga Allah ka nemi Allah ya taimaka ka nemi sana'a ta dace hadisin da yake magana akan zikirai bayan sallolin farilla shin za a rika karanta su ne duka ko ko wani lokaci ayi wannan wani lokaci ayi wannan dukkan abin da yazo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yazo nau'i daban-daban to nawa awa ake yi wani lokaci ayi wannan wani lokaci ayi wannan ba wai lalle sai an hade su duk gaba ɗaya a lokaci guda ba wannan nawa awa da yin su da lokuta daban-daban shine ma sunnar wannan kuma yake cewa yana son karin bayani ne da wata fatawa da ya taba da na taba bayarwa a cikin darussan littafin sifatus salat annabi wanda Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ya kansa ya karantar yake cewa a ciki wato abinda yake so ce a cikin karatun ina gurin nazo da aka gama karatu sai na ansa tambayoyi to a ciki na ansa tambayar kuma bayanin bai zo karshe ba kasa din ya kare kasan abin nan saboda haka ya ji an dauko bayani ba gama ba tambayar da ita ce na ce ana iya yin sallah da tufafin da muni ya taba har ma na kawo wani hadisi dangane da hakan don haka yake neman karin bayani domin kasa din da ya je ce ya kare daidai lokacin ina bayani kamar yadda aka gabatar da haduwa da karshen maganarsa to wannan mas'ala tana da tsawo tunda har ka ji na ka hadisi a shikenan da sai ka hakura ba sai ka nemi bayani ka ce da ka hadisi a cikin karatukan mu da muka yi na at-tajridus sarih a cikin karatun at-tajridus sarih akwai doguwar magana akan wannan da maganganun malamai da suka yi da wanda suka ce najasa ne da wanda suka ce ba najasa bane da hujjojin kowane bangare to kaji na 100 da kasan na 109 a cikin darasin at-tajridus sarih sai ka je ka nima sauran mamu a sallar jana'iza su ma za su yi karatina su ma mamu abinda ai addu'a ce ake yi mace gaba daya ba wai liman kawai kai ka yi zugum a bayansa kana kallon sa ba kai duk abinda aka ce yayi shi kai ma shi za ka yi wannan shine koyarwar Allah ta'ala ya samu dace ayi hakuri da wanda ya tambayoyin da suka samu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fahimana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi